Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da rana. Baba Yaku makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Litinin 9 ga watan October shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafiyar da su ga Hawwa da kanin labarai.
A yau Litinin jiragen yakin Isra'ila sun drama yankin zirin Gaza da hare-hare ta sama yayin da sojin ƙasar suka ce sun tafuro sojojin katafana a shirye-shiryen fafata a mai da martani ga harin bazata da Hamas ta kaiwa Isra'ila. A yau Litinin ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a bayanan sirri da take fitarwa a kullum kan mamayar Rasha a Ukraine cewa mamayar da ta yi wa Ukraine ɗin ta sa Rasha zama saniyar ware. A yanzu jiragen sama sun yi nasarar sauka domin ceto mutane a yankin arewa maso gabashin India bayan da wani dam mai shekaru 6 ya tsage a yayin wani mamakon ruwan sama a makon jiya.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa har yanzu gwamnatin sojan Niger ta rufe bakinta akan halin da ake ciki a rikicin Isra'ila da Falastinu da ya raba kawunan al'umman duniya.
Ba yadda za a yi wannan rigiman ta kare domin su ɗan kamori zauna duniya na kallo aka haɗo su daga ƙasashen turai ƙasashe daban-daban anka zo anka jibge su a Palestine a hankali mai kuturi ya koma doki.
Haka dalika za ku ji cewa musayar bindiga tsakanin 'yan bindiga da masu sa kai a Sokoto ta yi sanadin mutuwar 'yan sa kai hudu da wasu 'yan bindiga da dama.
A gefen gwamnati kuma nan muna iyakacin kokari kuma da yadda Ubangiji tare da haɗin gwiwa na jami'an tsaro insha Allah ba da diwa ba za mu kai ƙarshen wannan ta'addanci.
Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gidan Jibrin zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin jiragen yakin Isra'ila sun drama yankin zirin Gaza da hare-hare ta sama yayin da sojan ƙasar suka ce sun tattaro sojoji wato ayarin sojojin katakwana a shirye-shiryen fafatawa a mai da martani ga harin bazata da Hamas ta kaiwa Isra'ila. Mai magana da yawan sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya shaida wa manema labarai cewa Isra'ila ta sake karɓa ikon yankuna da ke kusa da Gaza da Hamas ta yi wadarin mikiya a ranar Asabar. Hagari ya kara da cewa akwai wasu wurare da aka gabza fada a cikinsu da sanyin safiyar yau Litinin sannan yanzu da Isra'ila ta ke da iko a wuraren ta fara farautar mayakan Hamas. An da ya ce kimanin mutane 700 ne suka rasu a Isra'ila da wasu 500 a Gaza zuwa tsakiyar ranar yau Litinin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da 123 aka tarwatsa a cikin Gaza. A yau Litinin ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a bayanan sirri da take fitarwa a kullum kan mamayar Rasha a Ukraine cewa mamayar da ta yi wa Ukraine ɗin ta sa Rasha zama saniyar ware, lamarin da ya tilasta mata sauya akalar tsare-tsaren hulɗarta da ƙasashen ƙetare inda ta ƙulla ƙawance da abokan hulɗa da a da baya bata mai da hankali a kansu sosai ba a hulɗar jakadanci, tattalin arziki da na tallafin soji. A cikin rahoton da aka fitar a shafin X da aka fi sani da Twitter a da, ma'aikatar ta ce dangantakar Rasha na diplomasiya da tattalin arziki da ta ƙara ƙarfi wato ya ƙara ƙarfi tsakaninta da Iran tun bayan mamayar da ta yi wa Ukraine. Iran ta riƙa samar da makamai ga Rasha wanda Rashan ke amfani da su a hare-haren da take kai wa Ukraine, inda a yanzu aka samar da lasisin ƙera su a Rashan. A jiya Lahadi an fitar da sabon gargaɗi cewa akwai yiwuwar Kremlin ta ci gaba da ƙoƙarin ganin Ukraine ta daina samun tallafi daga ƙasashen yamma ba tare da wato ta tabbatarwa 'yan ƙasar ta Rasha cewa alƙibla ba za ta canza ba kamar yadda cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe ta sanar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce mutanen da ke fama da matsalar ƙwaƙwalwa a duniya na fuskantar nuna wariya. Hukumar Lafiya ta Duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa bai kamata matsalar lafiyar ƙwaƙwalwa ta zama dalili da zai sa a hana masu lalurar haƙƙin su na bil'adama ba ko a ware su wajen ɗaukar wani mataki da ya shafi lafiyarsu. Hukumar ta ce mutum guda cikin 8 a duniya na fama da matsalar da ta shafi ƙwaƙwalwa inda ta ka iya shafar lafiyar jikinsu da gaba ɗayan rayuwarsu da yadda suke jituwa da sauran al'umma da ma hanyar neman abinci.
An ji ba kaɗan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan Duk da cewa har yanzu hukumomin jamhuriyar Niger na soja ba su ke ufan ba game da halin da ake ciki a gabas da tsakiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu musamman a yankin zirin Gaza. ‘Yan ƙasar da yana ci gaba da yin furuci game da ɓarkewar tashin hankalin tsakanin ɓangarorin biyu. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Har izuwa lokacin hada wannan rahoton, hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ba su hiddo wata sanarwa ba game da halin da ake ciki a gabas ta tsakiya tsakanin Isra'ila da ta kai samun gawarwaki sama da 700 da mutane sama da 100 da 'yan kungiyar Hamas suka yi garkuwa da su, yayin da sama da mutane 413 suka rasa rayukansu a yankin Palestine a lokacin hada wannan rahoton a wani sabon gumurzu da ya barke tsakanin Isra'ila da Palestino tun da shekara 1967 ne a yakin kwanaki 6 daga 5 ga watan Yuni zuwa 10 ga wannan watan ne tsakanin Isra'ila a ɗaya hannu da Misr ko Egypt da Jordan da Syria. Isra'ila ta mamaye yankunan gabashin Kudus ko Jerusalem ta gabas da si Jordani da tuddan Golan da yankin Gaza da Sinai na ƙasar Egypt ko Misr. Kuma tun wannan lokaci ne aka shiga zaman dar tsakanin Isra'ila da Palestino. Malam Isma'ila Garba, masanin tarihin gabas ta tsakiya ne a jamhuriyar Nijar, na cewa tabbatar da Palestino a matsayin ƙasa ne kawai zai kawo ƙarshen wannan matsalar.
Akwai alamu da yawa da ke nuna akwai hannun Iran da Hezbollah a wannan ta'annufi din da aka yi ma ita Isra'ila, wanda aka mata wannan mamaya wanda ya firgitar da su. Lalle ba wai iya ƙarhin su Hamas bane da kata'ibu din Isra'il Kudus da abin da ya kama da wannan. Akwai wani agaji daga gefe wanda ke tafiyar da wannan abun, hususan ma ana ganin akwai hari na musamman da ƙasar Iran ta kaima kwamfutoci da na'urorin Isra'ila kamin kaddamar da harin da Awad. Wannan ya taimaka suka kasa yin komai a gambe da waɗannan hare-hare da suka faru, waɗanda suka zama abin al'ajabi a yau, wanda babu mai tsammani haka ya faru ko wata rana za ta zo mai kama da haka.
Ana ganin har yanzu wannan yakin ba zai ƙare ba in dai ba an ayyana Palestino a matsayin ƙasa mai cikakken ƴancin ta ba.
Da gaskiya ne ba yadda za a yi wannan rigiman ta ƙare, domin su ɗan kamori zauna duniya na kallo, aka haɗo su daga ƙasashen Turai, ƙasashe daban-daban, anka zo anka jibge su a Palestine a hankali mai kuturi ya koma doki.
A nasa ɓangaren Maitre Abdulrumuni mai nazarin lamurran ƙasa da ƙasa yana cewa raba Isra'ila da Palestino a matsayin ƙasashe guda biyu shi ne mafita ta samun zaman lafiya a wannan yankin.
Shi ka san duk wani tashin hankali in ka ji shi cikin duniya to sorai a ciki ne, kuma sorai yana tasowa na daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya sarai ta san inci, ta san wane ne ko mi ta sani, amma dukkan su ba su yarda su kada kansu ci wajen ba Falastinawa incin su. Su kuma in ba a ba su incin su ba, kuma an san suna da haƙƙin a ba su incin su, kuma an san ƙasar su, amma saboda su Turawan nan sun dare musu gindi Majalisar Ɗinkin Duniya ta su ta, to rashin adalcin ta babu inda bai iya kan wannan yanki cikin tashin hankali.
To yanzu wannan yakin gashi mace-mace har so daga sun yi yawa, waɗansu na ganin ma ita ƙasar Isra'ila da wuya baya an yi mata wannan barna ta zura idanu ko kuma ta tsaya akan haka.
Su sun shirya su ƴan Hamas, in ka dibi mutanen da sun ka halaka da mutanen da babu, Isra'ila zaman duniya ba a taba je inda ta yi wuga asara. Saboda haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa bakinta a hissan musu ƙasar su. Isra'ila ta zamana da ƙasarta wadda aka zama lahiya tsakanin ƙasa da ƙasa a yi shi, in ku ba su raba su haka nan za su barin su su botar da su ƙarƙashin Isra'ila, to kawai wanda ya ci tashin hankali an taurin kashe shi.
Tun da ranar Lahadi kwamitin dindindin na sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya suma zaman gaugawa domin neman mafita game da wannan sabon yaki tsakanin Palestinawa da Isra'ila. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Hawwa da ci gaban labaran duniya.
A yanzu jiragen sama sun yi nasarar ɗauka wasu sauka domin ceto mutane a yankin arewa maso gabashin Indiya bayan da wani dam mai shekaru 6 ya tsage a yayin wani mamakon ruwan sama a makon jiya. Ruwan saman mai karfin gaske ya mamaye wani wuri mai tsaunin kankara ya kuma tafi da gadoji da gidaje, lamarin da ya sa dubban mutane tserewa daga gidajensu. Yan sanda sun ce masu aikin ceto sun gano gawawwaki 52 zuwa yanzu, ana kuma kan ci gaba da nema, inda har yanzu akwai mutane 100 da ba a san inda suke ba. A lokacin da aka tsara tare da gina madatsar ruwan mai suna Testa, an yi ta fama da kai komo. Zuwa yanzu ba a samu musabbabin ambaliyar ruwan ba, to sai dai ruwan saman kamar da bakin kwariya ya janyo wata ƙorama mai kankara ta yi ambaliya, yayin da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.2 ta afkawa Nepal mai makwabtaka kafin dam ɗin ya ɓalle. A yayin ci gaba da buga ƙwallon ƙafan ƙwararru na kurame na shekara ta 2023, Faransa ta girgije 20 da take na kara da Amurka. Mai tsaron gidan Faransa Matthias Lauré mai shekaru 24 ya riƙa kundin bala a ƙasa cikin ciyawa, yana kama ƙwallon da abokin taka ledarsa ya jefa masa. Yan wasan ɓangarorin biyu sun riƙa yi wa juna magana ta nuna alamu kamar yadda kurame ke yi a tsakaninsu. A yayin wasan kungiyoyin biyu na Amurka da Faransa sun riƙa yin abinda kowane ɗan kallo yake son gani a yayin da ake taka liga, wato yin wasa da kuzari da haniniya da bin ƙwallo saƙo da daƙo a ƙafa a filin wasa domin neman hanyar jefa ƙwallo a raga.
A gaida Hauwa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan bindiga da yana ci gaba da hana jama'a bacci da idanunsa biyu a rufe a wasu sassan Najeriya, duk wanda matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka. A jiya Lahadi an yi wata arangaba tsakanin yan bindiga da yan sa kai a garin Gwaranyo na jihar Sokoto, inda aka kashe yan sa kan guda hudu da wasu yan bindiga da ba a san adadinsu ba. Baya ga wani hari a yankin Wurno wanda ya sanadin mutuwar mutum hudu. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Yankin Gwaranyo yana a gabacin Sokoto, yankin da ya jima yana fama da matsalolin yan bindiga. A kwanan nan ma yan bindiga sun hallaka mutane da dama a garuruwan Giyawa, Sabon Garin Dole, Boyekai da sauran garuruwan na Gwaranyo, abinda ya harzuka matasan yankunan ɗaukar matakan kare garuruwansu daga barazanar ta yan bindiga. Kantoman ƙaramar hukumar Kabiru Shehu ya tabbatar da cewa tura ta fara kaiwa bango ga yadda yan bindigar ke haddabar jama'ar yankunan.
Tsakaninmu da dabar barayin nan babu kilomita guda tsakaninmu da su. Ƙasa in za a taka a tahi ya wuce tahiyar minti 30 a isko inda suke. Yau ɗin nan al'ummar gari Giyawa da sauran garuruwa sun husata sun tahi haccan sun isko su. An yi ɗauki ba daɗi nan an kashe mana mutum biyu cikin garin Giyawa an raunata wasu. Nan garin Nasarawa da su ma an kashe musu mutum biyu. Su ma waɗannan miyagun mutane su ma an samu sa'a an kashe musu daga cikinsu, wanda ba mu da tabbacin abin da aka kashe musu.
Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto a wata ziyara jaje da ya kaiwa jama'ar yankunan akan ta'addancin da suke fuskanta ya ce suna ɗaukar matakai na magance matsalolin, har ya ba su tallafin kayayyaki domin rage raɗaɗin wahalhalun da suka shiga.
A gefen gwamnati ma'anar muna iyakacin ƙoƙari kuma da yadda Ubangiji tare da haɗin gwiwa na jami'an tsaro. Insha Allah ba daɗewa ba za mu kai ƙarshen wannan ta'addanci.
A yayin da al'ummomin ƙaramar hukumar Gwaranyo suka so mayan kukan kura da mai tunkara yan bindiga, su kuma al'ummomin ƙaramar hukumar Wurno duk a gabacin Sokoto a iya cewa tsugunne ba ta ƙare musu ba, domin ko bayan hare-haren da suka fuskanta a kwanakin baya, Lahadin wannan mako ma sun ɗauki baƙuncin yan bindiga.
Suna Shehu Abubakar Barayi Zaki. Abin da yake faruwa bayan sallar isha kawai sai muka ji halbi. Muka ji halbi kuma halbin cikin hili inda muke kasuwanci, sai muka har a cikin shago muka laɓe suna tayar bayar suna haɗe mutane da kowane sun ga tausun kalli ƙasa suna gani gari ne wani yaro. Wallahi ya ga suka zaɓi bindiga ya kama ya harbe ni sau ɗaya arba'in sau biyu har sau huɗu. Ni ga ƙawa na duk ƙawa na da ƙawa da harbi da aka ƙawa ta ƙawa ta za ka ciwo ya mai yawa. Na ga ya ce wanga mun kashe shi, sai ya toga wanga yaro ya ce shi ma wannan za mu kashe shi shege kafure. Shi ma ya sabin daga harbe ga garba kakarci shi ma a fete ta waje.
Shehu Abubakar Barayi Zaki ɗaya ne daga cikin mutane biyar da ke karɓar magani a asibiti sanadiyar harbin da yan bindiga suka yi musu lokacin da mutane hudu suka riga mu gidan gaskiya. Kantoma karamar hukumar mulkin Tawurno Kabiru Hali ya ce tuni an yi jana'izar mutanen hudu da suka yarga mu gidan gaskiya.
Kika barayi sun shiga karamar hukuma ta cikin kauyen Barazaki. Sun kashe mutum hudu sannan sun jikkata mutum biyar. Kuma sun kuma wani bangare sun halbi namiji guda a Nasarawa duk da cikin karamar hukumar mulki ta da Tawurno. Kuma mun je Barazaki tare da sojoji da ƴan sanda da vigilante group mun yi jana'izar mutum hudu.
Duk waɗannan matsalolin suna faruwa ne lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya da ma gwamnatocin jihohi ke cewa suna ɗaukar matakan magance ayyukan ƴan bindigar, duk da yake har yanzu jama'ar garuruwa da dama ba su gani a ƙasa ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Bari mu sake leƙa jamhuriyar Niger, inda yar jaridar nan mai fafutuka ta hanyar yanar gizo Samira Sabu da ta yi ɓatan dabo a ƙarshen watan Satumba ta bayyana a ranar Asabar inda ta gabata. Makusanta malama Samira sun shafe mako ɗaya a cikin zaman zulumi sakamakon rashin sani inda aka shiga da ita, balantana a san halin da take ciki kafin ƙarshen mako, bayan da 'yan sandan farin kaya suka kama ta. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Mani Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A Bantini a yammacin Asabar 30 ga watan Satumban 2023 ne wasu mutane sanye da kayan farar hula suka afka gidan Samira Sabu, inda suka yi awon gaba da ita ba tare da sanin takamaiman wurin da suka nufa da ita ba. Kuma yunkurin da makusantanta suka yi a ranakun farkon faruwar abin ba su gano inda take ba. Hankali ya ƙara tashi bayan da 'yan sandan farin kaya suka sanar cewa ba su suka cafke 'yar jaridar ba. Kwatsam sai kuma aka ji labarin an gabatar da ita a ofishin 'yan sandan Feji a ƙarshen mako, abin da ya sa danginta suka garzaya domin duba halin da take ciki. Abdulkadir Nuhu shi ne mijin Samira Sabu.
Ra Asabar kuka ji labari tana nan hannun 'yan sanda da ake cema PG Police Judiciary. Yanzu yau da sahe mun samu da yaro da mamata, mun samu mun ganta mun yi magana da ita. Ka san mutum da kama yayi wajen kwana 8 aje, baka san inda kake ba, arhi maka huska an kai ka wurin da baka sani ba, mutum sa maka magana baka san ko menene ba. Kinan dole ne mu ma kan hankalin mu ya tashi me da muka ganta yanzu dai gaskiya abun ya dan kwanta.
Kawo yanzu ba a san zahirin dalilin kama wannan mata ba, ballantana a san abubuwan da ake zargin ta aikata.
Ka san tamboyi ne just abu ne da ake tambayarka cikin salularka, paske salularka ta yake da ita ake maka tambayarka wanga me yake ciki menene, to kenan mu har yanzu dai ba mu iya gashi abin da ake tuhumin ta bisa shi.
Kungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida a nan cikin gida sun bayyana damuwa matuƙa dangane da abin da ya faru da 'yar jarida Samira Sabu, ganin yadda lamarin ya wakana cikin wani yanayin da ya saba wa doka. Kasancewar an sami tabbacin tana hannun hukumomi, ana iya cewa hankali ya dan kwanta. Suleiman Umaru Bura shine sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida ta Maison de la Presse.
Mutumin da aka ce an ɗauki shi wajen kwana 8 ba a san ba inda yake, kuma bayan an yi kiraye-kiraye yau aka ce an san inda yake, ma'ana tana wajen hukuma ta 'yan sanda da ake cewa PG, kenan sai a ce yanzu hankali ya fara kwantawa. Kuma mai kare ta lauyanta ya je gurinta.
Tun a washegarin ɓacewar 'yar jarida Samira Sabo, bugo da ƙari shugabar kungiyar ABCA ta masu fafutuka ta yanar gizo, kungiyoyin ƙasa da ƙasa RSF da Amnesty International suka shiga bindiddigi don ganin cewa ba a ci zarafinta ba, sakamakon lura da yadda a baya ta ruwaito a shafinta na Facebook cewa wasu mutane na yi mata barazana saboda labaran da take wallafawa ko kuma sukar da take yi akan wasu abubuwan da take ganin sun saba wa doka. Kawo yanzu ba wani bayani a hukunce game da kama wannan mata, sai dai kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta RSF ta buƙaci a gaggauta sakinta ta koma kan aiki ba tare da wani sharadi ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kanji marar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata ne dai, hukumar da ke bada lasisi na kafa jami'o'i a Najeriya ta baiwa gwamnatin jihar Niger lasisin jami'a na ilimi, matakin da kuma aka fara tun kusan shekaru 10 da suka gabata. A wani biki na mika taka da sabon jami'an ga gwamnatin jihar Niger Umar Bago, muƙaddacin babban sakatare a hukumar NUC da ke kula da jami'o'i a Najeriya Mr. Chris Mayaki, ya bayyana cewa jami'ar ta jihar Niger ita ce jami'a ta 270 da ake da su a Najeriya, ha kuma ita ce jami'a mallakar jiha ta 63. Jami'ar dai idan ta fara aiki ga dangadan za ta fara bada takardar shaidar degree, kuma takardar shaidar NCE ta bangaren ilimi domin yayewa da kuma horar da malamai. To koya kafa sabbin jami'o'i a Najeriya zai taimaka wajen inganta ilimi a Najeriya? Tambayan kenan da newa Dr. Bashir Yankuzo, wani malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna ta jihar Niger.
Alhamdulillah, dangane da ƙarin jami'o'i wato a ƙasar mu Najeriya, zan iya cewa abu ne da yake da harshe biyu, ma iya cewa ta bangare guda abu ne mai kyau kwarai da gaske. Me yasa ya zama abu mai kyau? Saboda idan muka kalli waɗanda suke wato kammala secondary kuma suke buƙatar shiga jami'o'i, diddiga na statistics ya nuna cewa ƙasa da wato ainihin kashi 16 ne suke samun daman wato wucewa wato su shiga jami'a, tattare da sun gama makaranta to kusan cikin kashi 4 ko kashi 5 in ka kasa, to kashi 1 ne bisa 5 ko kashi 1 bisa 4 na wanda suke gama wato ainihin secondary suke samun shiga jami'a. Kuma suna son shiga jami'a, shi yasa suka je su rubuta jam, ashe inda akwai dama ko kafa da za a dauke su to za su iya ƙara karatun su. In ka je duka jami'o'i haka zo magana admission, haka zaka gani da dama waɗanda ba za su samu shiga ba, saboda ashe in za a yi jami'a domin a dauki waɗannan ɗalibai su samu wato ƙwarewar karatu, za mu iya wannan alkhairi ne, ba matsala bane, kuma zai iya taimaka mu wato ainihin wannan ƙasa domin a ƙara wato tarbiyyantar da ɗaliban nan su zama abin amfani ga wannan ƙasa ta mu. Sannan ta bangare na biyu kuma ma iya cewa to in za a yi jami'o'in da buƙatan kallon wani irin matsala ne wannan jami'a za ta warware. Kamar misali jihar Niger, alhamdulillah da samun wato ainihin jami'a da ake cewa University of Education misali, amma ni bayanan da ke tare da ni shine ai akwai wanda ita gwamnatin tarayya take buƙatan yi wato a Kwantagora, wanda ita ma University of Education ne, ga kuma wata yanzu wanda shi mai girma gwamna ya riga ya bada ya nemo NUC ita ma ta bada dama a yi. Ni tunani na da za a yi University of Agriculture ne, ko University of Agriculture ko kuma University of abin da ya shafi mining, domin wannan jiha akwai buƙatan wato amfana da abin da Allah ta'ala ya zuba a wannan jiha na tattalin arziki wanda zai bunƙasa kamar harkar gona, harkar noma. To kuma tunda babu University of Agriculture misali a wannan jiha, to ina tunanin da ire-iren waɗannan specialized university din ma akai kokarin a samu guda ɗaya ta zama cewa University of Agriculture, na'am, a iya samu University of Education, muna da Federal University of Technology Minna, wannan zai iya wato ainihin wato in za a yi jami'ar a kalli wani irin wato ainihin gudunmuwa za ta bayar wurin bunƙasa da cigaban wannan jiha da ake ciki. Sannan abu na gaba kuma, yawan jami'o'i babu kayan aiki, yawan jami'o'i babu ƙwararrun malamai, yawan jami'o'i babu wato ainihin taimaka musu wurin research ko bincike. Wannan shi ma sai zama cewa to yawan su bai tasiri ba kenan, domin samun jami'a daga cikin manya-manyan ayyukan jami'a shine ta zama wato ainihin tana bincike wato research. Wannan yana da tasiri ƙwarai da gaske akan haifar da jami'a ingantatta a cikin al'umma. To matsalar da akan samu shine jami'o'in ta ina wato ainihin ta ya za a rike su ya zama sun samu ƙwararrun kayayyakin aiki, sun samu ƙwararrun malamai, kuma jami'a ta wato biya buƙatun da ake buƙata. Wannan shine kadai abin da zan iya cewa, amma ba haka ba, na'am, samun jami'o'i wannan ba aibi bane kuma abin alkhairi ne, amma jami'o'in ya zama cewa suna da kayan aiki da ƙwararru, kuma an kafa su domin wato ainihin la'akari da irin buƙatar da ake da ita a wannan da aka kafa din.
To yanzu haka dai, bayan kokarin da gwamnatocin jihohi ke yi na samar da jami'o'i a ƙasar, haka kuma gwamnatocin jihohin sun dukufa wajen bunƙasa ilimin primary da kuma na secondary, kamar da gwamnan jihar Bauchi Alhaji Bala Muhammad ya bayyana wa 'yan jaridu a jihar ta Bauchi.
Abubuwa ne suke tabarbarewa harkan ilimi a jihar jihar Bauchi, musamman ma a mataki na farko na primary, wanda ya kasance ga mu da dimbin malamai a gidayance a makarantun mu, kuma an ka je makarantun a zahiri babu, kuma muna kashe kudi masu dimbin yawan wajen gina sabbin makarantu da kuma gyara tsofin, amma kullum makarantun ma ta barbarewa suke, kuma wayansu lungunan ma ba a gyara makarantun ba, ba a kawo mana ma labaran su cewa ga sunan ba su da kyau ba, har wayansu ma a cikin gari. Abun ya zama abin takeici kwarai da gaske. Muna da matsala wanda naga babu haɗin kai tsakanin hukumar nan na Subeb da kuma Teacher Service Commission da kananan hukumomi da kuma kansu sakatarorin ilimi a kowane ƙaramin hukuma da kuma commissioner da sauransu. Saboda haka ne na kira wannan meeting, muka tattauna, muka samu matsalolin, mun samu cewa akwai ambaliyan malaman bogi a kowane ƙaramin hukuma, wanda yawancin su ma iyalan mu ne, mu ƴan siyasa da sauransu wanda aka sa su a baya, ba na ƴan siyasan ba, wanda ake biyan su, wasu ma suna zaune a Abuja, wayan suna Lagos, wayan suna Kano, amma sai a ce kawai ana biyan su kuɗin koyarwa a matsayin malaman makaranta kawai saboda alfarma. To wannan alfarman gaskiya ba zai ba, saboda talakan jihar Bauchi yana shan wahala, babu makaranta, babu malaman makaranta, kuma babu ilimin. Saboda haka malaman ma wanda suka rage, wayan su ma suna a caba a gari da sauransu, babu mai sa idanu, su kansu wanda ya kamata su sa idanu kaman ba su da ƙarfin gwiwa. Shi yasa muka haɗa kai, muka tattauna, kuma muka yi kwamiti mai ƙarfi a ƙarƙashin dibici na, wanda zai haɗa da kwamishinan ilimi na musamman da kuma na manyan makarantu.
Da masu aro a madadin wakilinmu Abdulrahman Muhammad daga Bauchi, da kuma baƙon namu Dr. Bashir Yankuzo, sai kuma jami'ar da ta bada umarnin daidaita shirin Jody Leather Creation. Naku Babin Yarji Franke, ci a huta lafiya sai wani makon.
Ta gaida Baban Gida Jibrin. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo wato saƙonni da ka aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Rilwano Ibrahim London Gopa daga jihar Adamawa. Ya ce faɗan da ya ɓarke tsakanin Isra'ila da Falastinawa ba sabon abu ba ne, sai dai a wannan karon suma Falastinawa sun nuna cewa tura ce ta kai musu bango. Allah ya ba su ikon sasantawa, ya kuma ba da zaman lafiya. Sai saƙon Sani Muhammad Chindo, unguwar Kurofin Madaki a jihar Bauchin Najeriya. Ya ce a gaskiya nuna halin ko'in kula da gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ke yi a kan matsanancin kuncin rayuwa da al'ummar ƙasar ke fama da shi, abin Allah wade ne. Muna kira ga gwamnatin da lalubo hanyoyi da al'umma za su sami sa'ida kafin wankin hula ya kai ta dare. Sai saƙon Abubakar Kawo Girgir ya ce salam, shigar da kayan abinci a jamhuriyar Nijar daga ƙasashen ƙetare abun murna ne sosai, domin dai harka ba ta gudanuwa sai da cimaka. Saboda haka muna fatan wannan zai ci gaba da faruwa domin yawaitar kayan abinci a faɗin ƙasar. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Zanusi Maɗate da Magaram da Isuhun Maƙeri Maɗate da Iliyasu Yakubu Diggawa da Yakubu Mai Asu Badaraka da Haddadi Mai Kwamfuta Mai Girma. Suka ce ku faɗa wa 'yan kasuwarmu na jamhuriyar Nijar cewa tunda gwamnati ta rage musu kuɗin harajin da take tatsa daga aljihunsu, to su ma su dubi girman Allah da manzonsa su rage mana kuɗin kayan abinci daidai da yadda talaka zai iya saya cikin sauƙi ba tare da takura ba.
Tuba dalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
A yau Litinin, jiragen yakin Isra'ila sun drama yankin Ziran Gaza da hare-hare ta sama, yayin da sojin ƙasar suka ce sun tattaro ayarin sojojin katakwana a shirye-shiryen fafatawa a mai da martani ga harin bazata da Hamas ta kai wa Isra'ila. Haka zalika, a yau Litinin ne ma'aikatan tsaron Birtaniya ta faɗa a bayanan sirri da take fitarwa a kullum kan mamayar Rasha a Ukraine cewa mamayar da ta yi wa Ukraine ɗin ta sa Rasha zama saniyar ware, lamarin da ya tilasta mata sauya akala tsare-tsaren hulɗarta da ƙasashen ƙetare, inda ta ƙulla ƙawance da abokan hulɗa da a da baya ba ta mai da hankali a kansu sosai ba a hulɗar jakadanci, tattalin arziki da tallafin soji. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce mutanen da ke fama da matsalar kwakwalwa a duniya na fuskantar nuna wariya. Hukumar lafiya ta duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa bai kamata matsalar lafiyar kwakwalwa ta zama dalilin da zai sa a hana masu lalurar haƙƙin suna bil adama ba, ko a ware su don ɗaukar wani mataki da ya shafi lafiyarsu. A yanzu jiragen sama sun yi nasarar soka domin ceto mutane a yankin arewa maso gabashin Indiya bayan da wani dam mai shekaru 6 ya tsage a yayin wani mamakon ruwan sama a makon jiya. Ruwan sama mai karfin gaske ya mamaye wani wuri mai tsaunin kankara ya kuma tafi da gadoji da gidaje, lamarin da ya haddasa da dubban mutane tserewa daga gidajensu.
Kamar sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya, sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za a je mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni, da bayan injiniyan mu na wannan lokaci Mr. David. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa.